sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai Clohas 1,530 a matsakaicin zango. Su kuma sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kawo mata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya, Fara'a, Nomad, Download da kuma Niya. Hawa kuma ana iya samu a Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma masu na'uran computer duk lokacin da suke son kawo mata shato suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litini 26 ga watan Maris na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
To, ladan, gwamnatin Najeriya ta ce tana tattaunawa da kungiyar Boko Haram akan yiwuwar tsagaita wuta. Sannan wasu bababamai biyu da aka boye a cikin motoci da aka tada su a birnin Mogadishu babban birnin Somalia sun kashe mutane 6, kanin wasu 5 kuma sun jikata. A wani gangami da aka yi a nan birnin Washington shekarun jiya Asabar, ɗaliban makarantun sakandare sun yi kira ga mutane da su yi yaƙi don ceto rayukansu.
To, ma da lakanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku cewa kalaman tsohon ministan tsaron Najeriya bai wa rundunar sojan Najeriya daɗi ba. Ko me yasa?
Yana da wahala a ce wai sojan Najeriya yau kuma su dawo duk wannan namijin kokarin da suka yi, a ce kuma sun dawo suna taimaka ma ƴan ta'adda. Wannan maganganu ne waɗanda hankali ba zai ɗauke su ba.
To, a can Jamhuriyar Nijar ko hukuma ce ta kama wasu ƴan fafutuka, ko me yasa?
Aka kama shi ban san ba na yi magana da shi, ban san me ake tuhuma shi da shi. Yana Equal de Police in ji wa'anda suka ji labari don ni ban samu na yi magana da shi ta talfo ba kuma ban ga shi.
Gwagwarmayar ta zo ƙarshe kenan.
Mutum guda aka kama cikin mutum 1,000.
To, idan muna da lokaci mu kawo muku rahoton takon sakan da ake yi tsakanin Sanata Dina Melaye da majalisar dattijan Najeriya da hukumomin tsaro. Sai shirin ciki da gaskiya. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin Najeriya ta ce tana tattaunawa da kungiyar Boko Haram akan yiwuwar tsagaita wuta, kuma wannan tattaunawar ta yi nisa kamar yadda ministan yaɗa labarai Ilai Muhammad ya bayyana a jiya Lahadi. Wannan shine karin farko a cikin shekaru da gwamnatin Najeriya ta fito ta bayyana cewa tana magana da Boko Haram akan shirin tsagaita wuta. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta faɗa a baya cewa a shirye take ta gudanar da shawarwari da mayakan sa kan, amma bata bada wani ƙarin bayani ba. A halin da ake ciki kuma, sama da 'yan mata 100 da mayakan Boko Haram suka sako sun koma ga hannun iyayensu a jiya Lahadi. A cikin watan Fabrairu ne mayakan sa kan suka yi garkuwa da 'yan matan da suka sace su daga garin Dabci. Bayan an sako 'yan matan a ranar Laraba da ta gabata da kuma takaitacciyar ganawa da 'yan matan suka yi da iyayensu cikin yanayi na tausayi, 'yan makarantar sun kwashe kwanaki 3 suna Abuja, babban birnin ƙasar, inda suka gana da shugaba Muhammadu Buhari. Shugaba Buhari ya yi alkawari a ranar Juma'a cewa zai iya bakin ƙoƙarinsa ya tabbatar da ganin an sako yariya 1 da ta rage a hannun 'yan Boko Haram mai suna Liya Sharibu, wace ita ce kadai ƴar Krista kuma ta ki canza addininta. Wasu bababamai guda biyu da aka boye a cikin wasu motoci guda biyu wadda aka tada su a birnin Mogadishu babban birnin Somalia sun kashe mutane 6, kana wasu 5 sun jikata a jiya Lahadi, a cewar wasu shaidun gani da ido. Mota ɗaya da ke ɗauke da bam ɗin ta tarwatse ne a wani babban shingen duban motoci a Mogadishu, ta kashe mutane 4, kana kuma ta raunata akalla wasu mutane 4, kamar yadda ma'aikatan kiwon lafiya suka yi bayani. Wasu shaidun gani da ido sun ce ɗayan motar da ke da ɗankunar bakin wake yake tukawa ya karata a wani wurin duban ababen hawa lokacin da ya taho da gudu bayan soja ya buƙaci da ya tsaya. Nan take ya kashe sojan kamar yadda shaidun suka yi bayani. Bam ɗin ya kashe wasu fararen hula da ke tsaye a gefe da kuma maharin. A cikin wani harin kunar bakin wake kuma da aka kai a wani masallacin 'yan ɗarikan Shi'a a birnin Herat da ke gabashin Afghanistan wanda ke kan iyakar ƙasar da Iran, ya kashe akalla mutum 1, kana kuma ya raunata wasu mutane 9. A wani gangami da aka yi a nan birnin Washington a jiya Asabar, ɗaliban makarantun sakandare sun yi kira ga dandazon mutane da suka halarta cewa ku yi yaƙi don ceto rayukanku a taron da aka yi wa laƙabi himaci don kare rayukanmu. Emma Gonzalez ta kasance ɗaya daga cikin fitattun ɗaliban makarantar sakandare na ta wato Majority Stoneman Douglas a Parkland da ke Florida, inda aka harbi aka kashe mutane 17 har lahira a watan da ya gabata. Kisan da aka yi a Florida ya tada hankalin jama'a da masu gwagwarmayar siyasa tsakanin matasa a duk faɗin Amurka. Gonzalez da wasu ɗalibai daga makarantar sakandare ta Florida sun shirya wani gangami a Washington don neman ganin an tsaurara dokokin mallakar bindiga. An kuma gudanar da sama da irin wannan maci 800 a manyan biranen Amurka da ma duniya baki ɗaya. A shafin Facebook ƙungiyar nan da take kare muradun mallakar bindiga da ake kira NRA a takaice ta wallafa a shekaran jiya Asabar cewa gangamin ba ra'ayin matasan ba ne, hamshakan masu kuɗi ne waɗanda suke ba sa ƙaunar bindigogi da 'yan fina-finai a Hollywood su ne suke amfani da matasan domin yin rauni ga sashe na biyu na tsarin mulkin Amurka da ya ba da izini ko kuma 'yancin mallakar bindiga. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da tunanin da ake yi cewa ya kasa samun gogaggun lauyoyi da za su kare shi a binciken katsalanda da Rasha ta yi a zaɓen Amurka, duk da cewar wasu lauyoyi biyu da aka ba da sanarwa za su shiga sahun lauyoyi da za su kare shi yanzu ya fasa ɗaukar su. Wani tsohon babban lauyan gwamnatin Amurka Joseph DiGenova da uwar gidansa Victoria Tosin sun amince a makon da ya gabata cewa za su shiga jerin lauyoyin da za su kare shugaban na Amurka, sa'o'i bayan da Trump ya bayyana farin cikinsa a shafinsa na Twitter a kan rukunin lauyoyin nashi. Sau lauyansa Jace Sekular ya faɗa cewa wato DiGenova da matarsa Tosin ba su cikin lauyoyin da za su kare Trump dangane da zargin haɗa baki da kwamitin yaƙin neman zaɓensa da kuma ƙasar Rasha a zaɓen shekarar 2016, wai hakan ya taimaka masa ya lashe zaɓe da kuma zargin yi wa binciken katsalanda da murɗa gaskiya. Sabuwar gyaran huska a rukunin lauyoyin Trump yana zuwa ne bayan kwanaki da jagoran lauyansa da ake kiran wato yake zargin cewa waɗannan ko kuma ya fice daga jerin lauyoyin da suke kare Donald Trump kenan da ake kira shi John Dodd.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun da martanin da rundunar sojan Najeriya ta mayarwa General Theophilus Yakubu Danjuma game da kalaman da ya yi na cewa sojojin Najeriya sun kasa ba da tsaron da ake bukata. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Ma'aikatar tsaron Najeriya tare da rundunar sojin ƙasar suka ce ba su ji daɗin kalaman da tsohon babban hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General T.Y. Danjuma ya yi ba, inda ya zargin cewar sojojin Najeriya na haɗa baki da 'yan daba da sauran miyagun masu aikata laifuka kana sun kasa samar da tsaro ga jiharsa ta Taraba, inda ya kira ga 'yan Taraban da su ɗau makamai don su kare kansu. Ma'aikatar tsaron Najeriya ta ce wannan kalamai da ya fito daga bakin babban mutum irin Janar T.Y. Danjuma babban abin bakin ciki ne. Kanar Tukurgusau shi ne mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Najeriya.
Sojojin Najeriya suna aiki tsakaninsu da Allah. In ka duba arewa maso gabas, kusan shekara tara yau ana yaƙi da Boko Haram, wanda idan ka dubi 'yan shekarun da suka wuce da kuma abin da ya biyo baya, kai ka san an samu nasarori sosai. So yana da wahala a ce wai sojan Najeriya yau kuma su dawo duk wannan namijin ƙoƙarin da suka yi, a ce kuma sun dawo suna taimaka ma 'yan ta'adda. Wannan maganganu ne wa'anda hankali ba zai ɗauke su ba.
Ƙwararru irin su Dr. Abubakar Umar Kari na ganin rashin dacewar kalaman na tsohon janar.
Abu ne wanda nake ganin cewa da ya kamata a ce ya bi hanyoyin da suka dace ya gyara magabata, musamman ma shugaban Muhammadu Buhari wanda ake gani da suna da dangantaka da bunda bukun ya fito fili ya rike injina jama'a. Sa'annan kuma kasancewar ya fito daga jiha da kuma yankin jiha da ake ta tashin hankali, wannan kalamai nasa za su iya ƙara taɓarɓar abubuwa ba ma a jihar Taraba da kuma arewacin Najeriya ba, har ma a ƙasa gaba ɗaya.
To a gaida Hassan Maina kaina, shi ma Ibrahim Abdulaziz daga jihar Adamawa ya aiko da kwatankwacin irin wannan rahoton.
Tsohon ministan wanda shi ma tsohon soja ne ya ko zargi sojojin ƙasar da daurewa in ta dagin diya tashi-tashin hankulan da ke faruwa a ƙasar musamman a jihohin Benue da Taraba.
We must resist it. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral.
Dole kowane ɗan ƙasa ya tashi tsaye domin ya kare kansa, tunda ai sojoji suke daurewa in ta dagin di suna kashe jama'a suna kashe 'yan Najeriya, kai sojoji ne ma ke nuna musu hanyar tafiya. To fa muddin muka dogara ga waɗannan sojoji domin su kare mu, to labuda dukkaninmu za mu kare, don haka dole kowa ya tashi domin kare kansa, a cewar tsohon ministan tsaron Najeriya Janar Tiwa Danjuma.
If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die.
To sai dai kuma fada alamu waɗannan kalamai na tsohon ministan tsaron ya soma ja ce ku ci a ƙasar. Mubayar Mafinde wani tsohon ɗan kishin ƙasa ne da kuma Muhammad Lawal Ɗanladi malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa sun ko bayyana ra'ayinsu nema da cewa
sai a ce Allah wade kuma abun tausayi ne, domin shi bai tsaya ma ya kimanta matsayinsa na tsohon general wanda suka sarrafa gwamnatin. Shi muhimmin mutum ne kuma ya yi minista na defense na gwamnatin Obasanjo, kuma ana ganinsa da kima a matsayinsa na general. Wannan maganganu bai kamata su fita a bakinsa na general ba.
Gaskiya kalamu irin wannan a irin wannan lokaci da muka samu kanmu a ƙasar nan, a ce Dottijo kamar Tiwa Danjuma masanin harkan tsaro kuma tsohon ministan tsaro a ce ya yi irin wannan kalamu. Wannan kalamu bai dace da Tiwa Danjuma yi su ba, don kalamai ne na tashin hankali.
Amma ba gani kamar ya ankarar da gwamnati ne gyara kanka ya taba zama sauke mu raba.
Akwai yadda mutum kamar shi zai yi ankarar da gwamnati.
To sai dai ku yayin da wasu ke suka, shi ko wani tsohon jami'in tsaro a ƙasar Malam Mare ne Ladi, na ma ku ganin fa akwai buƙatar katun tana zuga kalaman da manyan Najeriya ke yi a yanzu.
Gaskiya ni maganan da Tiwa Danjuma ya yi ni a matsayina na tsohon jami'in tsaro na ji daɗin magana, domin tsawatarwa ya yi, kaga yadda ya murtuke fuskansa ya nuna shi tsohon soja ne kuma masanin tsaro, sai waɗanda suke sawa a kashe mutane sai ya nuna musu cewa to wallahi su tabbatar da cewa yadda suke sa ake kashe mutane to su ma fa za su mutu da ɗaya.
To daga batun tsaro bari mu tsallaka zuwa Jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka kame wasu masu zanga-zanga akan sabon tsarin harajin da aka bullo da shi a cikin kasar. Ga Sulaiman Mumuna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kusan awa guda aka shafe jami'an tsaro na korar matasan da ke jera duwatsu akan hanyoyi can da nan tare da ƙone-ƙonen tayoyi a kewayen dandalin Place du Mont, da nufin nuna rashin jin daɗi akan wani matakin hana gudanar da zanga-zanga da zaman darshan da ƙungiyoyin fafutuka suka shirya a wannan Lahadi 25 ga watan Maris a ci gaba da yin tur da dokar harajin 2018. Kafin faruwar wannan al'amari, jami'an tsaro sun yi awon gaba da shugaban ƙungiyar Alternative Espace Citoyen Musa Cangari a yayin da yake ƙoƙarin shiga ofishinsa. Haji Aramatu Soli na daga cikin abokan tafiyar wannan dan gwagwarmaya.
Aka kama shi ban san ba ne magana da shi, ban san me ake tuhuma shi da shi. Yana Ecole de Police in ji wa'anda suka ji labari dan ni ban samu ne magana da shi ta talfo ba kuma ban ga shi.
Gwagwarmayar ta zo ƙarshe kenan.
Mutum guda aka kama cikin mutum 1000. Kenan yanzu aka fara, kawai sun ba mu ne dama na mu gyara zama mu san cewa yanzu ne aka fara.
A ci gaban abinda kungiyoyin fararen kular ke kira dauki daidai. Jami'an tsaro sun cafke shugaban kungiyar Rotab Ali Idrisa da Nuhu Arzuka na kungiyar MPCR, sai Maitre Larwana Abdulrahman wani lauya mai zaman kansa waɗanda dukkansu aka garzaya da su makarantar 'yan sanda. Tuna dai jam'iyyun siyasa suka fara yin Allah wadai da wannan al'amari da suke ganin ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Intinikar Alhassan jigo ne a gungun jam'iyyun adawa na Fuwa.
Kudiri na 15 na constitution kin kasan mu shi aka taka. Kudirin nan na 15 cewa yi duk inda wani mahukunci ko wani mutum ya bidi ya tilasta ma ka taka doka ka kiya. Dan haka mu yau muka hito muka ce za mu zo mu kama mu kungiyoyin fararen fulla mu yaki wannan haramtacciyar doka ta kasafin kuɗi ta shekara 2018.
Da ma tun a jajibirin wannan zanga-zanga, hukumomin birnin Yamai sun buƙaci kungiyoyin da kada su fito saboda dalilan da ke da nasaba da matsalar tsaro. Saboda haka kakakin gwamnati ministan al'adu Asmanu Malam Isa ya ce,
ba yau ba Niger ake tambayar damar ayi taro ko ayi zanga-zanga ko ayi zaman gwano ko ayi march, abin da ake cewa march, kuma a bada izini wataran ka a bada izini. Amma akwai abubuwan da cikin wannan lokacin kamar yadda shugaban mai dayar birnin Yamai ya gayi ya ce akwai matsalolin da suka ganin in ba a ɗauki matakai ba da yake da dare ne za su abun nan, abun da wuya shi samu al'amari.
Wani labarin da ya shigo mu a cikin dare yana cewa hukumomin Nijar sun dakatar da shirye-shiryen tashar talabijin ta labari mai zaman kanta mallakar jami'in fafutukar nan Ali Idrisa, bayan da ma'aikata suka ƙi su ba jami'an tsaro kofin wata hirar da tashar ta yi kai tsaye da lauya mai zaman kansa Maitre Larwana Abdulrahman. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To kafin mu ci gaba, ku saurari wannan tukunna. Ne ban ji.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun saurari korafin wani bawan Allah mai suna Umar Yarima, wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar din ke musantawa. Ko da yake wannan makon ma za mu kawo mu ƙarashin korafin Umar Yarima, kafin mu bayyana wanda ake zargin damar faɗin nasa bangaren. Domin yin matashiya, mun koma baya kaɗan daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda wakilinmu Nasir Adamu Elika ya yi masa wata tambaya. Suna Nasir Fil Hashin Gumel. Ai sauraro lafiya.
Bayan an je gidanka
na farko mai dafuna biyar ya sake zuwa gida kuma mai
dafuna. Wannan ma yana nan shi wannan.
Wannan gidan yana nan. Ya zo yanka patlok.
To me daga nan sake samun wasu kuɗi kai ka sake kuma gina wani gida?
A dama ai already kafin wannan abin ya faru ma lokacin ni na kusan gama ginin wannan gidan abin da zai.
Oh, kai wani sabon gida ne da kake so ka kawo?
Wancan din da nake ciki ai haya nake, wannan rike dakuna biyar haya ne, wannan shi nake so na gama ginawa in koma ciki ko in sa shi a haya a lokacin na shirya makai na haka. Sai zo yanka patlog din kwadon, sai ya kwashe min kayan siminti abin nan buhu 100 na siminti da kuma bundle na kwano 10 da kuma ceiling din su suna da yawa amma ban san adadin su ba. Sannan kuma da penti wanda yake na saya nan Gombe, yayi kwashe bokiti 17 a cikin wannan penti da kuma kayan electronics kawai sai ya kwashe sai ya tafi da su. To shikenan da na dawo daga Yola shine sai na zo na dauki lauya sai na nuna masa gidan. Da yake akwai mutane a ciki, Alhaji Adamu da ya kwashe kayan sai kawo yan haya sai ya sa.
Ga wuce anguwa gidan
da
kake
kisa. A anguwan barin da kusa da wancan gidan da nake da na kama haya din. Tsakaninsu ba nisa. Ina kusa da gidan mai anguwa kuma filin a hannun mai anguwa Ado wajin sa na sai filin na gina kuma.
Ina zuwa da ka dawo ka zo ka samu an sa yan haya. Ka je ka gidan mai ka fada musu.
Eh, da na je na gaban shiga cikin gida ba, da na ga akwai mutane ce ni ba zan shiga ba don karan in taka doka ba zan shiga gidan ba.
Kai da gidanka?
To ai tunda ya sa mutane na shiga sai sa dauki wani abin nan don har kane na yana inspector ne ma dauke shi muka je tare ji har kofan gidan yana na Bauchi nunsa sunansa muka je shi ma ya je gani inspector ne. Saboda haka sai ya je gani sai ya ce to bari mu tafi mu wuce abin nan can. So na je na dauki lauyan nan muka rubuta komi muka kai mai chief judge na Gombe sai ya tura mu high court 9 na Halima Shamaki. Aka kai musu summon. To an kai musu summon su zo kotu. Shikenan me zai faru? Muna nan sai shi bai zo kotu ba sai ya tura lawyer ba zuwa shi ma alƙali mai zo ba risa bai zo ba risar na kotu na affairs court wannan ba zo ba Alhaji ma bai zo ba sai da tura lawya so sai kotu tace su kawo takardan nan suka manna gidana kafin ya yanka fara law a gani me yake rubuce a ciki mun shiga high court so uku a ba mu kwana 20 mu tafi wai sake dawo so uku yayi failin ya kawo nan takarda har lawya na ya rubuta takarda akan cewa kama sa abinan din risar din da su wannan aka a tsare su saboda su yi failin su kawo nan takarda ga takardan lawya na ma rubuta ma ka gani gashi nan wanda lawya na rubuta akan alƙali ta sa hannu akan cewa kama sa tsare wannan kuma shine wannan ya kara
wannan mai tambari nan
wannan shine wannan ya kara to saboda haka me zai zo ya faru muna kotu an ce su kawo muka shiga high court a ba mu kwana 20 mu dawo ina takarda babu muka yi so uku to sai na ga sai ya tafi sai Alhaji Adamu sai ruga a CID office na Gombe sai je report dina wayan bashi miliyan 2 da ya bani na deposit yana rike min da original na takarda na fili wanda ka bani Abuja da shi da wannan certification original din sannan ya rike min gida na mai dakuna tara ya kwashe kaya na da yake ciki kamar na da safiya baya sannan ya sa yan haya cike na karban kudi kuma ya kwashe min kaya wancan gidan na farko mai dakuna biyar sannan ya sake zuwa kuma kai ni a CID office wai in bashi deposit da ya bani na miliyan 2
wato shi ma ya nuna ya fasa cinikin nan ne kenan gaba daya tunda wata kila lokacin da kaje gun sa kai yace zai kara ma 500,000 ya zama miliyan 2 da 500,000 sauran miliyan 1 da rabi kenan tunda abun miliyan 4 kuka yi wato wannan gardamar da kai baka ga ita ta jawo wannan abun duka
to ai ba zai dauki doka a hannunsa ba ko mun gardama shi da shi duk abin da ke bi na a ka'ida ya kamata ya tafi ya nemi hakkin sa a hannun hukuma amma ba daukan doka
ana tunda ka ce ka fasa cinikin son samu sai ya nemo wadannan shedun ka dawo masa da miliyan 2 sa kenan wato kila kai ne ka nuna ba za ka dawo da kuɗin
ba no babu ba haka muka yi abin nan ba to yana rike mana takarda ne to ina takarda sai shikenan ya kai ni wajen CID din sai na nuna musu nace ga takarda na kai shi kotu saboda haka kai suna yana kotu bai kamata kuma ku shiga ba ba irin bincike da kotu ba ta yi don haka tunda muna kotu ku jale mu abin sai suka ce a ai ni zan yi shari'a da Adamu Umar ne karshen sa sai ya kai ga sai da abinan Malam Jibir Umar shine manager na APCOR yana na Gombe shi ya dauki bayani sun tsare ni kwana biyar sai da kada sai da Malam Jibir yana nan manager na APCOR ne ya dauki shi ya dauki bayani na anan Gombe
an tawo kulle ka kenan
eh kware da kwana biyar ya dauki aka dauki bayani na biya 700,000 aka bani aka dauki bayani na to shine da aka dauki bayani muka tafi to sai je sai sai lawaya na yaje sai lawaya na sai ya soma min shirme to sai na dakata da lawayan nace ya dakata sai na tafi ina neman hanyoyin da zan bi in karbi kudina sai na je na samu kare na
ya kai ka gane an sai lawayan ka
don saboda na gaya ma lawaya cewa mutumin nan ya kai ni a abin nan CID office kuma alhali kesi yana kotu to lawaya ya kamata ya rubuta ma yan sanda cewa kesi yana kotu kada a sake kira na tunda na kawo karan sa kotu to lawaya bai yaka ba ta nuna kaga bai zo ya kare ni ba kenan to daga nan shine sai nace to tunda ya zama haka na san me ya faru nace to don haka kada ka
shine ka kuri lawayan ka daga aikin naka
sai nace gaskiya ya bar mun abin nan kare kare ni kuma zan nemi wanda zai kare ni sai na je na samu kane na haka tsina shi police ne sapotan da ne sai na ga masa sai ya ba ni takarda na kai mai DPO a Gombe na Yelan Cruiser yace shi ma zai zo na kai na bashi shi ma kanna sai zo sai aka je ka dauka Alhaji Adamu sai muka je CID office to sai na bayani na mataimakin commissioner gashi shine sai mataimakin commissioner shi lalle ya zalunce ni amma duk hakokina gaba daya mayar mun shikenan sai Alhaji Adamu yace ai lokacin da na tafi na bar zuwa kotu shi kuma ya tafi a kotu a Gombe saboda haka an je har an yi shari'a an yi gonjon gidana sai bakwai commissioner ta mace da waku ga shari'a tunda mutumin nan baya nan kuma ya dauki iyalinsa ya kai yola inda waku ya bin nan wai an neme ni ba same ni ba don haka sun aje takardo inda ya kamata su aje don haka yanzu abin nan dina wato an yi gonjon gidana shikenan sai mataimakin commissioner ya ce to ina abin nan shari'an da aka yi ina takardun shari'a din wai a basu gobe karfe 12 za su kawo shikenan sai mataimakin commissioner ya ce to shikenan an basu gobe karfe 12 su kawo sai muka tashi muka tafi da kare na suka tafi su ma muka dawo karfe 12 washe gari ba su kawo ba har karfe 1 da rabi sai suka zo takarda wannan na hannu na gashi nan suka da wannan takarda sai suka ce wannan takarda daga Alhaji Ibrahim Balazirga Alhaji Ibrahim Balazirga ubuje ka tafare kwata su Gombe shine yarun sa mai sayar masa da siminti shi aka yi masa gungun gidan nawa sannan aka ce gidan sai da shi 700,000 gashi nan a rubuce kamar da suka kawo takarda sun ba ma siyar da wannan takarda kanna ne karbar bani 700,000 aka sayar da gidan kuma suka ce gidan na 4 bedroom flat ne gidan na kuma dakuna 9 ne har da motor garage so sai ya kawo wannan takardar shi dakuna yace an yi gungun gidan da dakuna kudu sai na ga ya mataimakin commissioner yanda yan sandan da ya gama maganar sa sai nace ranka dai ina da magana yace bai magana nace gida ba gidan nan ne aka yi gungun ba don gidan na dakuna 9 ne har da motor garage saboda haka wannan kuma yace 4 bedroom flat ba gidan na bane ba ranka dai ba gidan na ba duk alƙalin da yayi wannan dukan su ne zai karan su a karba min haƙoƙina saboda sun rena min ya kwashe min kayana na kudi da nake kasuwanci da shi tun daga wancan lokacin da wannan abin ya faru har zuwa yau shekara 10 duk inda na kai mutumin nan sai je abin nan sai je in na kai shi gaban yan sanda sai tafi kotu in na je kotu sai ya zo wajen abin nan wajen yan sanda yana ta juya min abin nan wai waye neme ni babu wanda ya neme ni to shine naga abubuwan da suke gudana cikin abin nan shi to ya kamata in nemi abin nan har can ba na gani fa wahimi na tafi a Lagos don saboda maganar nan in samu abin nan nazo wajen inspector general of police nace ga wannan mutum ya hada baki da yan sanda ana ya kware abin nan aka ba ni takarda gashi nan later
to jama'a kun ji ta bakin Umar Yarima kan korafe-korafen da ya akan Alhaji Adamu Umar wanda shi ma idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu bashi dama ya bayyana nashi bangaren mu kasance lafiya
to da fatan za a gafarce mu ga sakon da muka so mu kawo muku kafin wannan shirin
mai haka ne Dino me yasa baraka sadaukar da kanka ka je kotun nan ran 28 ga wata ka nuna cewa zaka yi kare kanka ba
to ka san me rai fa shi yake kare kanshi so biyu aka nemi raina a wannan wurin ba sai ina da rai zan kare kaina ba ko talaka ma da nake wa yaki ai sai ina da rai saboda aka dole in fara kare raina tukuna ni kawai yanzu na riga nayi takarda na tura majalisar dinkin duniya na tura wa America na tura wa Amnesty International National Human Rights Commission na cewa akwai hadin bakin yan sanda da gwamnatin kogi suna son su kashe ni
to idan kuka biyo mu a cikin shirin mu na hantsi za ku ji cikakken bayanin wannan rahoto yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice
Masu zanga-zangar yan awarin Catalonia sun yi rangama da yan sanda a birnin Barcelona a Spain yayin da suke maci nuna rashin amincewar su da kama tsohon shugaban yankin Carles Puigdemont. Yan sanda sun yi amfani da kulakai domin hana masu zanga-zangar zuwa ofisoshin gwamnatin Spain. Masu macin sun jefi jami'an yan sanda da shara da wasu abubuwa. Akalla mutane 50 ne suka samu raunuka. Dubban mutanen da suke wato da suka mamaye tituna na babban birnin Catalonia da nuna goyon baya ga sake ko kuma shugaban yankin kenan wanda aka tsige shi mai ra'ayin yan aware wanda aka kama shi bisa ga takardar samaci ta ƙasa da ƙasa a ƙasar Jamus a jiya Lahadi. Tsohon shugaban ya tsallaka akan iyaka daga ƙasar Denmark ne zuwa Jamus. Ana sa ran Puigdemont zai bayyana a kotu a yau Litinin a yankin Seychelles yayin da masu shigar da ƙara na Jamus suke nazarin buƙatar Spain na miƙa mata shi. Ana neman Puigdemont a Spain ne bisa zarginsa da laifin cin amanar ƙasa da kuma iza tashin hankali. Shugaban ya arce ne daga Spain zuwa Belgium a cikin watan Oktoba. Jalahdi shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da tunanin da ake yi cewa ya kasa samun gogaggun lauyoyi da za su kare shi a binciken katsalandar Rasha da ta yi a zaben Amurka duk da cewar wasu lauyoyi guda biyu da aka ba da sanarwarsu za su shiga sahun lauyoyin da suke kare shin ya fasa ɗaukarsu. Wani tsohon babban lauyan gwamnati na Amurka Joseph DeGenova da uwar gidansa Victoria Tosin sun amince a makon da ya gabata su shiga cikin jerin lauyoyin da za su kare Trump.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu Amadu kowa da kowa a nan sashen Hausa. Musamman shi Baba Yakubu Makiri da ya taimaka mana muka gabatar da shirin da Shubahiru Jodo ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.